Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 20 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin, inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da Sufeto General ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a cikin mutunci. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg.
Kanun labaran kenan. Kamar yadda kuka ji a cikin kanun labaran, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa dukkan hafsoshin tsaron kasar ritaya, sannan ya nada sababbi.
Kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da nada, da kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani, bisa kwarewa aiki.
Haka zalika, za ku ji wato takaitattun tarihin sabbin manyan hafsoshin tsaron kasar na Najeriya da aka dada su. Sannan kamar kowace safiyar Talata, yau ma muna tafi da shirin Tsaka Mai Wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin, inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da Sufeto General ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Tinubu, wanda aka rantsa a ranar 29 ga watan Mayu, batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba, ya kuma yi alƙawarin kawo sauyi a fandin, ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da 'yan sanda aiki, tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci. Sojojin Najeriya sun daɗe suna yaƙi da 'yan ta'adda masu kaifin kishin addinin Islam a yankin arewa maso gabashin Najeriya, da kuma 'yan bindiga masu satar mutane don neman kuɗin fansa a yankin arewa maso yammacin ƙasar, yayin da rashin tsaro ya bazu a yawancin sassan ƙasar. Ba sabon abu bane sabon shugaban ƙasa a Najeriya ya yi wa jami'an tsaro ritaya da wuri idan ya kama aiki, kamar dai yadda Tinubu ya yi a jiya Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce, kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa saɓanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa ɓangaren, Xi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi, yayin da ɓangarorin biyu suka amince kan buƙatar daidaita ƙofar kyautata hulɗa. Sai dai Blinken ba zai dawo Washington da wata yarjejeniya daga ɓangaren China ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja. Babu wata tattaunawa da ake yi a kan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke ƙasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya ce abinda taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. Ya kuma ƙara da cewa in dai Ukraine ba ta yi nasara ba, babu wani abu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar.
An jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. amma kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da ritayin dukkan manyan hafsoshin tsaron kasar da Inspector General ɗan sanda da masu ba da shawara akan tsaro da babban controller na hukumar custom tare da mai gurbin sunan take daga birnin Abuja ga rahoton wakilin mu Umar Faruk Musa.
A jerin waɗanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya naɗa a sababbin mukamai na hafsoshin tsaro da masu ba da shawara har da Malam Nuhu Ribadu da aka bayar wa mai ba shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro da kuma Manjo General CG Musa wanda shine shugaban hafsoshin tsaro da Manjo General Lagbaja shugaban ɓangaren soji na Najeriya. A jerin waɗanda kuma za su taimaka wurin gudanar da wannan aiki har da wanda aka baiwa mukamin riko na shugaban 'yan sanda na Najeriya to DIG Kayode Egbatokun da shugaban ɓangaren tsaro na jami'an tsaro na ƙasa wato Manjo General Efa Odiyandeye da sauran masu mukamai daban-daban na ɓangaren soji wanda dukkansu dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa saboda sun daɗe riƙe da waɗansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu. Haka kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayawa Adeni Bashir Adewale a matsayin muƙaddashin shugaban kwasta na Najeriya wanda aka ce shi ma kamar Safeto General 'yan sanda na Najeriya na riko za su riƙe waɗannan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka naɗa wanda za su riƙe mukaman na diddindin bisa ga la'akari da dokokin da Najeriya ta shimfiɗa wato sai dai majalisar ƙasa ta ba da amincewarta akan dukkan waɗannan naɗe-naɗen. Akan wannan naɗe-naɗe da kuma ganin ba da ake fatar za a yi wa ɓangaren tsaro na Najeriya domin yaƙi da ta'addanci na tuntuɓi Brigadier General Usman Sani Kuka Sheka tsohon daraktan yaɗa labarai na ɓangaren sojin na Najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan naɗi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi inda yake cewa
dukkansu sojoji tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada hafsan hafsoshi na sojojin Najeriya wato chief of defense staff kama hafsan hafsoshin sojojin ƙasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen leƙen asiri na sojoji wato chief of defense intelligence mutane ne da san su kuma an yi aiki da su kuma ina yin kiyasin cewar za su yi aiki ba don komai ba za ma su bora. Yanzu misali kamar shi wanda aka ba hafsan hafsoshi na Najeriya a kusan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaƙi da ta'addanci wato tiyata komanda misali kaga janar Irabu ya yi daga can aka ɗauko shi aka ma janar Yahaya daga can aka ɗauko shi sannan kuma ga shi janar Musa shi ma ya taɓa yi kafin ya zama babban kwamandan sojoji na ƙasa wato infantry. Ana la'akari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantansu. Hata kanshi shi hafsan sojoji na ƙasa shi kanshi ya yi kwamanda runduna ta 82 ya yi ta ɗaya sannan kuma shi ke kula da huskar duk wasu ayyuka na yaƙi da ta'addanci da sauransu na sojan ƙasa.
Yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tun da duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata?
Yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san akwai wani abu da ake wadi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da nada to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umarni da dai makamantansu.
Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Litinin kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadan da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar dan kasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron, sakataren janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba ganin irin hakan ba. Ya ƙara da cewa idan ba tare da babban taimako daga ƙasashe ba, Sudan za ta iya zama ƙasar da babu doka da oda, abinda zai iya haifar da rashin tsaro a faɗin yankin. Tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun rundunar RSF a ranar 15 ga watan Afrilu, an kashe dubban farar hula, wasu kuma da yawa sun jakata, yayin da mutane miliyan 2.1 suka tserewa fadan. Kusan 'yan kasar rabin miliyan suka tsallaka zuwa kasashe makwabta. Gwamnatin kasar Somalia ta ce sojojin rundunar SNA ta Somalia sun kashe mayakan Al-Shabab 43, ciki har da manyan kwamandoji guda biyu, a wani hari ta sama da sojojin suka kai a ƙarshen makon jiya a wani wuri mai tazarar kilomita kimanin 14 daga gundumar Jamame da ke yankin Lowa Juba. Harin da aka kai ta sama ya yi nasarar kawar da manyan shugabannin kungiyar Al-Shabab, Adan Abdulrahman Adan da Idris Abdulrahman Nur, wanda dan asalin kasar Kenya ne. Haka kuma jimlar mayakan Al-Shabab 43 aka kashe, a cewar kamfanin dillancin labaran Somalia na Sonna a jiya Litinin. Kafar yada labaran ta Sonna ta ce harin, wanda dakarun haɗin gwiwar Somalia suka kai, ya auku ne a ranar Juma'a a yayin da 'yan bindiga da kwamandojinsu suka tattara domin kitsa kai hare-hare a kan sojojin gwamnati a sansanin soja na Barsanguni, inda rundunar sojojin Somalia take. Sai dai sanarwar da aka fidda a kan harin ba ta fayyace abokan hulɗar na ƙetare da suka kai harin ta sama ba, amma a lokuta da yawa jiragen sama marasa matuƙi na rundunar sojan Amurka a Afirka sun sha kai hare-hare kan wuraren mayakan na Somalia.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan naɗin da shugaba Tinubu ya yi wa sabbin manyan hafsoshin tsaron Najeriya, wakilinmu Hassan Maina Kaina ya duba mana takaitaccen tarihinsu na shugabannin rundunonin sojin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
To yanzu mun ƙara ƙarfin sojojin da ke wurin, units da ke wurin duk an ƙara musu abubuwan aiki.
Sabon babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan Najeriya kenan, Major General Christopher Gwabin Musa. A wata hira da na yi da shi lokacin da yake kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole, Janar C.G. Musa, wanda ɗan asalin yankin ƙaramar hukumar zangon Kataf a jihar Kaduna, ana haife shi a birnin Sokoto a shekarar 1967, ɗan kwas na 38, wanda ya kammala makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1991. Sabon jagoran rundunonin sojan Najeriya, wanda ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya irin su China da Amurka, ya rike mukamai da dama a gidan soji, ya kuma yi aiki a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. General C.G. Musa, wanda ya sami lambobin girma daban-daban har sama da 23, ya taka rawa sosai a matsayin komanda a rundunar yaƙi da Boko Haram, ga ma kaɗan daga cikin irin tattaunawa da na yi da shi a lokacin da yake fagen daga.
Mun tabbatar wa mutane kasu damu, komai yanzu jirage muna da su, yanzu suna kallo kowane lokaci. Sojojin ma an ƙara musu mutane, an ƙara musu mukamin aiki. In Allah ya so za a samu su.
Ranka yadda kama hanyar da maturin nan, wasu suna cewa lalle za a yi 'yan Boko Haram ɗin nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba. Me zai hana ku bi su inda suke ɗin ku gama da su ne?
Su yadda suke, ka gane yadda muka yi magana, suna cikin jeji ne, suna ɓoye-ɓoye. Yadda ma suke yanzu, yawancin suna cikin ƙauyuka inda mutane suke zama. In za su wani abu ne sai su fito su shiga mota su zo. To in 'yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku, wannan abun zai ƙare. So ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba.
Kafin dai naɗin nasa, shine kwamandan rundunar soji masu yaƙi na gaba da gaba, wato infantry na Najeriya, Major General Torid Abiodun Labaja, shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa, wanda zai canji Lieutenant General Faruk Yahaya. An haifi Major General T.A. Lagbaja a ƙaramar hukumar Ilopu Irepodun da ke jihar Oshun a shekarar 1968. General Abaja ya kammala makarantar hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1992, ya kuma halarci kwalejin horar da dabarun yaƙi ta Amurka, baya ga kwasa-kwasai da dama da yayi a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen Afrika. Ya kuma sami horon yaƙi a sama, akan tudu da kuma a cikin ruwa. Ya rike mukamai da dama a gidan soji. A mukami na bayanan da ya rike shine babban komandan runduna ta daya na sojin Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna, inda ya taka rawa sosai wurin yaƙi da 'yan bindiga, kamar yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke shaida min.
Shi Lagbaja gwarzo ne, soja ne wanda ba matsoraci ba ne, soja ne wanda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, akwai ba ta kashi daban-daban da 'yan ta'adda shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi.
Samuel Arwan. Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar shi ne sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Dan asalin yankin karamar hukumar Shanono a jihar Kano, ana haife shi a shekarar 1970. Ya kammala makarantar horar da soji ta Najeriya, wato NDA, a shekarar 1992. Air Vice Marshal Abubakar, wanda matukin jirgin sama ne, shi kuma ya halarci makarantar horar da dabarun yaƙi ta ƙasar Masar, ya kuma taɓa riƙe kwamandan matuƙa jirgin sama na fadar shugaban ƙasa. Kafin da yaƙin nasa, shi ne babban hafsa mai kula da inganci da aikace-aikace a hedikwatar sojojin saman Najeriya. Sannan sai Rear Admiral Emmanuel Ogala, wanda shi ne sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya. Admiral Ogala, wanda ɗan asalin jihar Enugu, matuƙin jirgin yaƙi ne na ruwa, ɗan kwas na 39, ya kuma riƙe mukamai daban-daban kafin nadin da aka yi masa a jiya. Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Su suka faɗa a nan, ai sun yi ta bayanai a kan cewa aiki ka za a ƙarasar da shi a kudu, aiki ka za a ƙarasar da shi a kudu, aiki ka za a ƙarasar da shi a kudu, ba ƙarasar da arewa ba. To shi ne yanzu ya kamata a ce ai ƙarasar da aiki ka za a arewa ba ƙarasar da gobe, ƙoƙari ya zama ya nuna cewa shi fa ba maganar bambancin kudu da arewa, ko bambancin addini, ko bambancin yare.
Inda ni shi ne dukkan wani mutum, wani tsohon gwamna, kamata ya yi waje da shi, ya kai shi ambasada. Ko ya kai shi wani bai ba da shawara, domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Idan ya zo ya soma fifita kabilarsa, ko waɗansu abokanansa, ko ‘yan uwansa, to kamar yadda aka yi wa Buhari ca, shi ma za a yi masa ca.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Muna fatar kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington. To yanzu dai an fara dandana gishirin wannan sabuwar gwamnati ta Najeriya da ke karkashin Bola Ahmed Tinubu, amma duk da haka dole a tambaya me ya bambanta ta da gwamnatin da ta gabata ta Buhari, duk da dai jam'iyyar su guda ɗaya ne. Sannan kuma za a yi hasashen watakila mutanen da suka gabata a gwamnatin Buhari za su iya sake bullowa a cikin wannan gwamnatin ta Tinubu. Sannan kuma za mu duba mataki da kuma tasirin mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shaftima da aka je shi kwanakin yana neman gafarar mutanen Najeriya kan wasu maganganun shi. Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taɓa a ci gaba da nazarin wannan sabuwar gwamnatin da wata ta gabata. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sake maida ku ga Nasiru Adamu Alhikaya da kuma baƙinsa.
Mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsarkake mai wuya, inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar Najeriya. Duk wanda ya san yake kallon su, yake jin su, ya san ba za a yi jayayya da ni ba, in na faɗi haka. Sannan yanzu za mu shiga ɓangare na ƙarshe kan mulkin shugaba, zaɓaɓɓen shugaba Bola Tinubu. Sunana Nasiru Adamu Alhikaya. Injiniya Kuba Galadima, faɗa mana da gogewar Tinubu da ake ya daɗe yana siyasa, ya yi gwamnan Lagos sau biyu. Menene ake tsammani, menene tsammanin kan ya shigo fara mulki, za a samu wani sauyi?
To alhamdulillahi, a matsayin mu na 'yan Najeriya kuma 'yan Adam, fatanmu ne don Najeriya ƙasarmu ce, mu yi wa wanda zai kama mulkin nan fatan alheri. Amma akwai matsaloli da shi Tinubu zai fuskanta. Na farko babu ma cikakken haɗin kai a jam'iyyar tasa ta kansa. Masu buƙatu suna nan da yawa, saboda haka a yanzu ma haka an fara a ƙoƙarin naɗa shugabannin majalisa na dattawa da na wakilai, saboda haka sai a yi amfani da zurfin hankali da basira zai iya daidaita waɗannan abubuwa. Na biyu, inda ni shine dukkan wani mutum, wani tsohon gwamna, kamata ya waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani abin nan mai ba da shawarar da sai ya ga dama zai dauka, domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Na uku, ƙasar nan tana da ƙabilu da yawa, tana da harshe da yawa, tana da nahiya da yawa, tana da kuma addinai kala-kala, banda ma musulmai da Krista. Saboda haka fata na shi ne ya yi amfani da basirar da Allah ya bashi ya samu daidaito na ƙasar nan, kuma a ƙarshe dole adalci tsakanin mutanen ƙasar nan. Ana nan an zuba masa ido ya sani cewa idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko ‘yan uwansa, to kamar yadda aka yi wa Buhari ca, shi ma za a yi masa ca. Babban abin da zan faɗa kenan a yanzu.
Yawa da yi musu tun kaji da irin gogewarsa da ake magana a siyasa, shekara takwas gwamnan Lagos, kuma ka gade rawar da ya taka lokacin ya sa kusan kudu maso yamman nan su da jiya da gaba ɗaya ACN ɗin nan. Shi me kake tsammani zai fara wani sauye-sauye kake tsammani zai kawo?
Ni ba zan yi bayani ba akan ko shi da ya kama ragaman mulki. Zan dai yi bayani akan wanda Allah ya bawa bacin mun gama maganin. To Allah ya ba ai ba gama maganin ko su kai. Ina kotu ne ba. Amma kuma zan dai yi ga cewa wani da wani za a ga da dan mu zai yi ba ai. Sai dai mun faɗa maka cewa wanda Allah ya bawa. Idan an ga mun gama takaddamar da ake ciki a cikin kotu, mun tabbatar cewa kotu ta ce wani a'a ba mu da gaskiya. Wannan ne gaskiya kun yi shi zabe. To amma akan wannan muke tunanin Allah ya yarda. Za mu samu nasara. To kuma idan ba haka ya faru ba, idan Allah ya ba wa kowane da Allah ya ba wa, shin mai fatan alheri mu je mu mai bayan mu bayya mu ba su shawarwarin da muke tunanin zai taimaka wa ƙasar Najeriya a bisa kan kundin tsarin mulkin da mu muke tunanin zai yi wa a cikin Labour zai taimaka wa mutane.
Na gode bayan maganar shi. Ya kamata duk shirye-shiryen nan da ake yi na wannan ya ce da ya kamata a yi su kahin a yi
a rantsarwa.
Kare a rantsarwa.
Kone da Musa Fasalihu da kike tunani da irin wannan Bola Tinubu dai ba bakon siyasa ba ne, mai kogin zai dama jam'iyyar ku ce mai kuke jin zai fara yi domin cika alkawuran da aka ɗauka a Najeriya?
Abin for the first time na amince da wasu daga mai da injiniya Buba Galadi mai a kan cewa na farko dai ba zai zama ya shiga gwamnatin nan ba tare da matsaloli na rarrabewan kai a wurare daban-daban ba. Wannan tabbas kowa ya sani, wannan yana ƙasa kuma wannan hali ne ɗan adam conflict zamantakewa zo mu zauna zo mu ɓata. To akwai wannan matsaloli wanda za a samu wanda za a yi gyara daga cikin jam'iyya kuma ita kanta ƙasan dole ne ya zama cewa ya duba haƙƙoƙin mutane daban-daban a zama cewa very sensitive da kabila da addinai da yankuna da kowa ya zama cewa yana da ganin cewa ana ba shi dama kamar yadda ake ba wani. Kamar da su suka faɗa nan, ai sun yi ta bayanai akan cewa aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu, ba ƙarasar da arewa ba. So shi ma ya kamata a ce an ƙarasar da aiki kaza a arewa ba ƙarasar, domin ya ƙoƙari ya zama ya nuna cewa shi ba maganar bambancin kudu da arewa. Kuma bacin addini ko bacin yare. So wannan zai taimaka matuƙa a wurin samun nasara ɗinsa a gwamnatance. Kuma na yi murna da shi danka ya ce zaɓin duk wanda Allah ya bawa za su je su ba su da shawarwari na abin da ya kamata a yi. To wannan gaskiya wa abu ne wanda za mu zama muna murna da shi, domin wani lokaci in kai kana cikin al'amari kai ba za ka ga abin da wanda yake waje ke gani ba. Kuma na tabbatar da shi a sojanin Bola Tinubu zai saurare su inda ya kamata, kuma ya gyara zai yi kamar da ka faɗa, mutumi ne wanda yake da basira na siyasa wanda ya jima a trenches da su, kuma shi ma ya san me adawa ko adawa ne.
Akan bayani da ne akan constitution din ne, hakin tsarin kundin mulki ne shine bayanin da ne. Idan aka ce an musu zaben nan, kundin mulki ya ba wa daidai inda za a bi ta sadin salon, ba wani matsala.
Kusa da gashi
na rubuta da
aiki da rubuta da sabon
gara
da ne shi wa kai zai rubuta da
muna
eh duka
kuma da ta abin da dole inji ne buga galadima mafi mutum shugaban kasa zababbe kenan shi kashin shatima, akwai alamu zai taka rawa don ana cewa kamar shi zai zama shugaban kasan arewa yadda aka samu a tiku farkon mulkin Obasanjo daga 1999 zuwa 2003. Ya kake ganin kashin shatima?
To na farko dai ya kamata in yi magana akan bukatun arewa, ko da yake dan arewa zai bar gwamnati bai yi ba.
To
ni babu wani abu da shugaban Najeriya zai wa al'ummar arewa illa iyaka ya wuce ya she kogin nan na Niger ya taho zuwa Lokoja ya wuce Baro. Duk mutumin da ya mana wannan ya riga ya taimake mu, kuma ba kawai a yashe ba, aje majalisar ɗinkin duniya wannan ruwa ya zama international waters, yadda ko da ƙasar nan ta rabu ba yadda za a hana jiragen ruwa shigowa.
Aiki da yar adu ya faru din nan.
Shi yasa nake baƙin ciki wanda muke gani zai iya yi, da san ma abin da ya auku bari ya tara kayansa zai tafi yanzu.
To a gaishe ku. To in Allah ya kai mu rana wacce za mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara da shi Nasiru Adamu da kai shida kan wannan gwamnati ta Tinubu da kuma gwamnatin Buhari da ta gabace ta. A shiri mai zuwa kacokan za mu maida shi ne kan duba shi kashin Shatima mataimakin shugaban Najeriya da tasirinsa ga arewa, da kuma watakila zaton da ake na ko zai taimaka wa arewa ta samu cigaban da ba ta samu ba a can baya. Sannan kuma ta yaya zai bambanta da Atiku Abubakar wazirin Adamawa a lokacin da ya zama mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin Olusegun Obasanjo. Ba da bayan wannan akwai wata rawa da Buhari zai danga taka daga bayan fage, duk da cewa ya bar fagen. Na zama muku ban kwana sai mun dawo rana wa ta yau a madadin shi Nasiru Adamu da kai da bakinsa ne Niyo Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaice, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin, inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da su feto janar ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Tinubu, wanda aka rantsa a ranar 29 ga watan Mayu, batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba, ya kuma yi alkawarin kawo sauyi a fannin, ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da 'yan sanda aiki tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce, kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa ɓangaren, shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius dake kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin.
To ba sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za mu zo dauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wato Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya shirya ya bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Bob Bass, Baba Yakubu Makiri ne nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.